بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 27 ga watan Zulqa'ida, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438, daidai da 19 ga watan August shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 145 daga cikin jerin girkusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashki, wanda aka sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya, Sheikhul Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gudanar. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da garin su da aikin da kayan aikin sa da iyalansa. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Muna cikin faslin da ainihin wato Malam Ibn Qayyim yake mana bayani akan hukunce-hukuncen haihuwa da sanya ma yaro suna da yankan aqiqa da yi masa kaciya da aski da makamantansu. A inda muka zo kan matsala da ke magana akan kaciyar ƴa mace, anan ne muke dan jam numfashi dan tattauna matsalar kasancewa tana daga cikin masail waɗanda a wannan zamanin sun fuskanci kalubale mai girma ƙwarai da gaske daga wajen turawan mulkin mallaka da sauran ƴan barandansu waɗanda suka kai matuƙa wajen yin kamfe da yayata cewa cin haƙƙin bil adama ne, wulakanta ƴa mace ne, zalunta ta ne, da sauran kalmomi na sharri da kage da canza magana. Muna cikin karanta ainihin wani littafi da muke summarizing dinsa, shine littafin Khitanul Banat na ainihin Dr. Sa'id ibn Abdul Azim. Sai lokaci ya kure mana, da haka zamu karasa wannan summary din insha Allah kafin mu kai ga littafi na gaba. Zamu tashi a shafi na 10 inda malamin yake cewa waqad khayyala a'ba'u al-a'da'u ala bi'afil basari wal basirati min hadhihi al-ummati. Watan abokan gaban addinin musulunci sun riyawa masu raunin ilimi da raunin tunani daga cikin musulmai, wa asarat shayaqinul insi wal jinni shubuhati haula ba'd al ahkami kal khitan. Waɗannan shaidanin turawa da suka zama wa mutane alaƙaƙai suka dinga tada zaune tsaye dangane da wasu abubuwa dake da alaƙa da shari'a Allah, wanda daga cikin abubuwan akwai batu akan kaciyar ƴa mace, raja'a ibadil ummati an diniha wa tashkikiha an shari'a fi shari'ati rabbiha. Sun yi haka ne dan su nesantar da wannan al'umma daga addinin ta da Allah ya shar'anta mata, kuma su sanya al'umma ta rena addinin Allah ta fara shakka a cikin sa. Bayan Allah yana cewa yace qala ta'ala yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikunaha thumma takuna alaihim hasara thumma yughlabuna. Yace kafirai, dama Allah ya ce za su dinga ce da dukiyarsu dan su katange hanyar Allah, to abinda za su yi kenan, sannan kuma zai zama musu asara, sannan a ci nasara akan su, ba za su ci nasara akan abinda suke yi ba. Allah ya ƙara cewa kamar yadda malai ya kawo, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in sata'u, ba za su gushe ba, suna yi muku ainihin wato yaki ta ko ta ko ina suna yaƙarku sai in sun iya dawo da ku daga barin addinin ku in su samu halin haka. Gashi nan dai malai ya ta kawo ayoyi daga ƙarke yake cewa kana ahra bi CNN wa ghayriha min al-jihat al-mashbuha an tushfika ala nafsiha. Yace ya kamata a ce wato tashar gidan TV ta CNN da ita da wasu sauran tashoshi ire-irenta wanda suka iya tada zaune tsaye, suka iya kawo al-mashbuha, wanda suke iya kawo zargi cikin mutane, ya kamata ne an tushfika ala nafsiha, ta tausaya wa kanta, fatakunu da'awatan lil auda lima'anil imani wal islami walil islami alwajhi lillahi azza wa jalla, da sai ta tsaya ta yi kira zuwa ga gyaran al'amura da suka lalace na al'adu da addini tukunna. Malam yace wa hal akhadhatuhum ash-shafaqatu war-rahmatu bil muslimin alladhina tajri dima'uhum anharan huna wa hunaka, me ya nasi yana su tausaya wa musulmai waɗanda ake zubar da jinin su a ko ina gashi nan ana karkashe su. Fal madhabihu tujra lin nisa'i, gashi nan ana wa mata kisan kare dangi. Wal atfali, da ƴan yara. Washuhir rukai, da tsofaffi wanda suka riga suka gaza. Bila hawada, ba tare da wani sassauci ba. Hawada shine leniency, sassauci. Fa hadha arfaqu min dassi sami as-summi fil asli, wannan yafi musu sauki su yi fiye da sanya ainihin guba a cikin zuma. Wa muhawalatu az-zuhuri bi madhhari at-tahabburi wal muhafazati ala huquqi, da kuma kokarin fitowa a matsayin su na masu kare haƙƙin al'umma wanda suka sanya ake a cigaba. Wa wasil muslimina bil maqabili bil hamajiyyati wal wahshiyyati wal qaswa, da kuma yadda suke siffanta musulmai akan cewa suna da wato alhamajiya, shine barbarism, wato sun iya kisa kuma suna da hali na dabbobi da rashin imani. Malaki cigaba da ainihin bayani, muna takaitawa ne, yake cewa wa tarkizu ala khitanil banati bi hadhihi alkayfiya wa fi hadhihi alawina min sha'anihi an yusira ar-raiba, a daidai wannan zamanin da muke rayuwa, tsayawa da suka yi suka dage akan batu da ya shafi watin kaciyar ƴa mace, suna yin haka ne dama dan su kawo kokonto. Fa min al-ma'lumi ma alayhi nisa'ul gharabi min at-tahattuki wal fujur, ai kowa ya san abinda matan kasashen yammacin duniya suke ciki na tsaraici da fajirci. Wa annal ummata tafsudu bi fasadi nisa'iha, kuma kowa ya san cewa al'umma tana lalacewa idan mata basu tsara kansu suka zama masu mutunci ba. Fal mar'atu, ita ƴa mace, hiyal bawwabatu, ita ce gate, wal madkhalu, ita ce kofar shiga, ta kawo barna. Wa qala al ba'du, wasu suna cewa la budda wa an tuj'al an naj'al al mar'ata rasulan li mabadi'in at tahruriyya, wai dole su sanya mace ta zama ita ce ƴar sako ta ainihin ayyukan su na kawo yanci. Wa nukhallisaha min quyudiddin, dole ne mu raba mace daga ainihin wato iyakoki da addini ya sanya mata. Shi sa zaka lura duk wani abu da za a yi na talla ko wani abu da za a yi na shedanci, to sai a sanya mata a gaba. Sawa'un hotuna ne za a dauka, za a zo da su ne a manna su a jikin billboard, za a nuna su a cikin tashar talabijin ne ko a jarida ko menene, sai zama ko da abun bayi da alaka da wani abu na matantaka, sai a nemi mata fitsararru, sawa'un ƴan rawa ne ko ƴan fim ko marasa mutunci ko wanda suka saida mutuncinsu da rayuwarsu, su za a nema su yi shiga irin wacce ake so dan su bayyana ainihin tsaraici ko yanayi da zai tada hankalin mutane ko ya ja hankalin mutane zuwa ga ainihin yadda da wannan product. Haka koda gidajen abinci, haka koda wajajen tarurruka ko wurin bukukuwa, ko ina ne an sanya mata a gaba, su ne suke zama agent na kawo barna. Allah ya tsare mu. Malam yace wa hadha tafriqu lin idami basiratihi ra'a, wa hadha alfariqu, waɗannan mutane, lin idami basiratihi ra'a anna taqaddama wa tahaddura wa tatawwara wal lihaq bi rikab al asri la yatimu illa bi akhd al ifani wan najasat al mawjuda inda al ghar, bayan da tura suka kawo wannan barna, sai aka samu wasu a cikin musulmai suka fahimci wai ci gaba da wayewar kai da kuma shiga karafkan zamanin nan na ci gaba da ake cewa, to ba zai yiwu ba sai an dauki duk wani rababban abu, shine al ifani, rotting ko decayed, abin da ya lalace daga ainihin turawa, wannan jasati da kuma kazanta al mawjuda inda al gharb. Fa idha tabarajat nisa'uhum, wai tunda matan turawa suna fitowa tsirara, wa ikhtalatna bir rijali, tunda wai matan turawa suna cakudewa da maza, wa tarakna al khitana, kuma sun yi watsi da kaciya, faltaf'ali zalika nisa'ul muslimina, dan haka wai dole matan musulmai su ma su aikata haka. Wa hadhihi hiya al hurriyyah allati yatanada biha al ba'd wa ma hiya illa da'watu at tahalluli wal fujuri wa shuyu'ur razila, wannan shine abin da wasu suke kira da suna yanci, kuma ba komai bane illa kira zuwa ga warware duk wata ka'ida ta addini da fajirci da yada arrazila yada munanan ayyuka fil ummati kama sha'at fil gharb so ake tade da zina tsakanin mutanen da suke dangi guda fasikanci tsakanin iyaye da yaya ko yayi da kanne luwadi madugo duk wata barna da ta shafi jinsi yawo tsirara so ake yi watan awayi gari musulmai ma suna aikata wannan yadda ake aikata shakashin turawa Allah ka tsare saminan malam ya ci gaba da cewa abu na takwas taqdimul aham alal muhimmi amrun wajibun fil ilmi wal amali wad da'wati ila Allah daga cikin nasiha da yake wa mutane yake cewa wajibi ne a dinga gabatar da abin da yafi muhimmanci kafin wanda bai kai shi muhimmanci ba dangane da al'amarin ilimi da aiki na da'awa wal hadaru kullul hadar min istidraji wal inshigali bil qabail muta'alliqa bihaythu tusbihu hadith al qasi wad dani yana yace ina jan kunnan dalibai su dinga makalkarewa a matsaloli waɗanda za su zama sun zama matsaloli rikici a waye gari kowa na nesa da na kusa su yake magana akai wal rajul wal mar'a maza da mata kowa ya zama bashi da abun fade bashi da zance sai wannan qadiya wala takadu tantahi hadhihi al qadiya illa wa yushghiluna la bi ukhra domin ka'idar da turawa suke rayuwa akai shine za su shagaltar da mutane daga abubuwa masu muhimmanci wata matsala ba ta gama karewa ba su kawo ta daga sun gama magana akan polio kafin a gama sun kawo wani kafin a gama sun kawo magana yancin yara kafin a gama sun kawo magana kada aure da yaya sai sun kai shekaru kaza kaza kullun za su dinga kirkiro matsalar za su shagaltar da ku ba za ku yi abin da ya kamata ba shine malaki cakar abiye musu watasbahu alqabaya kal mawdati sai su maida matsaloli kaman almauda almauda shine yayi style da zai shigo gari ko wani fashion da za a yi ta yayin shi zaka ga kowa ya shagaltu da shi kafin ya zama tsohon yayi kuma an kawo wani sabo falmawdatu hadhihi alayyam alkalamu ala tawliyati almar'a qadiyatan yace kaga abinda ake yayi a yanzu yana fadan misra ne wajen shekaru 30 da suka wuce shine batun ko zai yi a ba mace alƙalanci awul kalam alal khitani da batu akan ainihin wato kaciyar mata din nan wa yakunu zalika ashbahu bil ilha sai kaji abun naci yayawa akan shi waya ati ala hisabi qabaya ukhra la taqillu ahmiya sai kaga kuma wannan yazo ya sha makance wasu matsaloli waɗanda suke da muhimmancin da bai gaza wannan ba yana cewa wannan matsalar ba ta da muhimmanci bane amma aka bai wa turawa a ce duk abun da suka kawo sai an ta cece ku ce akan shi kuma cece ku tunan ya zama da wanda ya kamata yi da wanda bai kamata ba da wanda ke da cancanta da wanda bai da ita za su shagaltar da mutane duka sai an karar da energy akan abin da ba shine muhimmi ba tasian narfadul ardal jamahiri li khitanil banati wa ghairi yace muna ainihin cewa Allah wadare da yadda ake nunawa a gidajen talabijin labarin yiwa mata kaciya ana nuna hotuna kowa yana gani wallahi suhu an yi urada ra'ayul ulama'i ra'ayul ulama'i shari'ati bi jiwari ra'ayir raqisa wal mumassila wal mulhid az-zindiq bi tariqati ra'yi wa ra'yi al-akhar yace kuma dama bai halasta a ce wai ana gwada ra'ayin malamai masana shari'ar Allah da ra'ayin ƴan rawa ƴan mata da waɗanda suke ainihin actress ne masu yin wasan kwaikwayo da fina-finai da ra'ayin batattu zindiƙai wanda suka karkace daga hanyar Allah a matsayin wai ana so kowa a jime yace wannan ba ka'ida bace ka'ida tunda shari'ar Allah ne فالواجب علينا ان نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da yake wajibi akan mu shine da abin da muka yi sabani akan shi mu koma da shi zuwa ga ra'ayin Allah da ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda fadan Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajru fi anfusihim harajan mimma qarita wa yusallimu taslima da fadan Allah wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يتكاو اي كوتنكوتين ودن فالواجب علينا ان نرجع لعلماء الامه المعتبرين في فهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهم ان علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يجي ابن ديكي دوله اكن مو شيني دو وتا قضيه سي اكوما غم معلمي المعتبرين waɗanda aka yadda da su suka san abin da suke waɗannan sune suke tsayawa wajen fahimtar sunna da littafin Allah da ilimi da ainihin wato kyakkyawan gani wala yajuzu musadamatu sunani bi ra'ayi tabibin wala ghairi sam bi halatta a dinga gwara sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ayin wani likita ko wani shi ba, kowaye dan yayi medicine ko gynecologist ne ko menene a ce annabi ya faɗi magana shi kuma ya ce a ai su likitoci sun gano aka san haka, bai halasta musulmai su haɗa irin waɗannan maganganun, bai ma halasta ba. Aqulu yace ina cewa idza warada zalika fala yaltafatu liqawli tabibin yasifuhu bil jarima, idan aka samu magana ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halasta a wayewayi magana wani likita wanda wai yake cewa wannan abun wai crime ne ba, wai sai criminal offense, wai laifi ne ba, aw bi annahu fi'lun la fa'idata fihi, ko kuma yace wai bai da wani amfani, wa sha'anul muslimi fi hadha wa ghairihi an yaqula sami'na wa ata'na, abin da ya kamata musulmi ya faɗa a irin nan da kuma duk wani waje da shari'a ta kawo wani bayani yace mun ji mun yadda mun amsa, aw amantu billahi wa kadzabtu ayni, ko yace na imani da Allah abinda nake gani wannan suna faɗa ban yadda ba, ya zama imaninka ya tirsasa maka wajen biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam, domin so da dama sukan faɗi magana jama'a su da kansu sai su dawo su ƙaryata, sai bayan sun ƙaryata kuma sai a dawo ana cewa a ai dama can Qur'ani ma ya zo da wannan zancen. Shekarun baya shekaru 30 ko 40 da suka wuce Turawa suka dinga ƙorafi akan bai kamata a dinga bai wa jarirai nono suna sha nonon uwa ba, breastfeeding, mutane suka biye musu akan wannan tunanin, aka yi ta ainihin campaign da yayata wannan nazariyar, sai bayan shekaru kuma suka zo suka ce sun gane wannan kuskure ne, sun dawo ma suka ce yanzu a dinga ba yaro nonon uwa wata 6 farko da haihuwarsa, kar ma a bashi komai sai nono, abinda suke ce ma baby friendly, kuma wannan karatun yana cikin alqur'ani tun asali game da ba yaro nonon uwa, wal walidatu yarduna awladuhunna hawlaini kamilain, amma da Turawa suka zo suka fada sai aka biye musu saboda ana ganin su wasu mutane da suka kai matuƙa wajen sanin sirrorin ilmomi na kimiyya da zamantakewa dan adam da fasaha da kasuwanci da makamantansu, dan haka saboda takalidanci na rashin ainihin wato tsari shikenan sai aka yadda Turawa akan wannan zancen, da suka dawo kuma suka ce sun yi kuskure sai aka yadda cewa wai kuskure ne, to haka ba su taɓa mutane irin wannan shirman kullun su yi wani bincike wanda yake dan kankanin abu ne za su gano ko kuma ba su kai ga asalin hakikar ba sai su fada. Idan yayi karo da sunna ko yayi karo da wani abu sananne a shari'ar Allah da dai bai halasta a karba ba jama'a, bai halasta ba sam, dole a dauka cewa shi wannan abun da suke fada shine akwai kuskure a cikin shi, ko kuma shine ba su fahimta ba, amma ba za ta kuskunta da shari'ar Allah dan tunanin wani wai nazariya ko wani ainihin theory ko ta ainihin makala ko nizance da Turawa suka yi ko yan barandansu ba. Wannan shine yake faruwa da wasu da ake gani malamai ne da sunan cewa wai ai ilimin kimiyya ya gano kaza, of course ilimin kimiyya yana gano abubuwa da dama kuma ba a inkarin shi a matsayin shi na ilimi, ba kuma a kauce yiwuwar samun kuskure a cikin sa, amma Qur'ani shine asalin ilimi, sannan kuma shi babu kuskure a cikin sa, sunnan manzo Allah ingantacciya kuma ma'asumi ya ce wajen ainihin nagartatta, kamar yadda Qur'ani yake ma'asumi wajen nagartarsa da wajen kiyaye shi, daka idan manzo Allah ya tabbata ya faɗi abu to wannan abin ɗaya yake da Qur'ani wajen ƙarfin hujja dan shi ma wahayi ne, daka bai halasta a bashi akan magana kowaye ba. Ina fata mun gane wannan. Ashiran malai yace abu na 10, at-ta'anu fi ahadithil khitan bi annaha da'ifa, yace akwai wanda suke sukan hadisan ainihin al-khitan din, zamu zo mu faɗi wasu daga cikin su insha Allah, hadisan da suka zo akan magana akan yiwa ƴa mace kaciya, wasu da suka waiga saboda san zuciya sai suka ce wai hadisan ba su inganta ba. Wa qabla an nujiba ala hadhihi shubhatis saqima nuwaddihu amran lafitan lin nazari, yace kafin mu bada wannan amsar bari mu yi wani ainihin wato tambihi akan wani abu mai jan hankali, wa huwa anna hadhihi alqabailish kalishtirakiyya wa dimokratiyya wa ta'ani fil khitan, yace don waɗannan abubuwa waɗannan issues kalishtirakiyya kaman communism gurguzu wa demokratiya da tafarkin demokratiya na wato irin wannan da ake yayin shi yanzu a duniya, tsarin mulkin demokratiya gwamnatin da ake cewa wai ta mutane ce kuma dan mutane ake yinta, wa ta'anis fil khitan da sukan kaciya yusiruha a adawul islami, kafirai ne suke dago su summa yata laqafuha al ba'du minna,
sai kuma a samu wasu a cikin mu musulmai sai su dauki dakon aikin yada wannan muhawilan imraraha, suna kokarin su shigo da su cikin musulmai wa tatbiqiha, kuma su yi applying din su wasatal muslimina, a tsakanin musulmai, mustakhdiman asalibat talbis wa tadlis, suna kokarin yin duk wani iblisanci da makirci. Turawa su Karl Marx da suka kirkiro communism, da su ainihin wato wanda suka kirkiro democracy, mutanen girka, su ainihin Socrates da su Aflatun da makamantansu, ba su taba tunanin su nemi aya ko hadisin da zai goyi baya abin. Haka wanda suka kawo magana akan sukar kaciya ko ba su taba sanin cewa zai yiwu su rawata hadisan ba dan babu ruwansu da su. Binciken su ne a cikin ulum bahta, pure scientific research, a bisa irin methodologies, wanda yake methodology ne wanda yake babu ruwan shi da Allah ko addini ko lahira. To sai kawo waɗannan ka'idojin ko waɗannan sababbin tunanin, za su tsaya ne su duba kawai me ya alfanin shi, ya za a yi su ci moriyar abin ya zama yayi serving interest din su. Kamar demokradiya tana serving interest din turawan yamma ne, particularly America da ƴan goyen bayanta. Kuma munafurci ce da ƙarya, in the sense that akwai ƙasashen da suke manyan ƙawayen America ne ba sa demokradiya, kuma America ba ta taɓa daga musu kara akai ba. Ka ɗauki kamar Saudi Arabia, kamar Qatar, kamar Iran da makamantansu, duk waɗannan suna da wasu alaƙoƙi na kasuwanci ko diplomasiya da ainihin America, irin Pakistan da makamantansu. Amma America ba ta taɓa ganin cewa abin da suke ba daidai ba ne. Waɗansunsu suna yin gado ne na gargajiya, wasu suna yin mulkin soja ne na danniya, wasu suna yin mulki ne na zaman dirshin sai ba ta gani. Amma duka America ta yarda da su a matsayin ƙawaye. Kaga ashe demokradiyyar ƙarya ce kenan, ba kowa ne ake so dole sai yayi ba, sai wanda aka raina, na ɗaya kenan. Sannan kuma na biyu, an ce gwamnatin mutane dan mutane, kuma ce mutane aiki. To da ya kamata tun farko a nemi ra'ayin mutane ko suna son irin wannan gwamnatin, kafin a ce ku zo kafa jam'iyyu, ko kuma a ce ga jam'iyyu na an kafa muku, kuma a ce UNO ko wace ce ta ce dole sai an yi demokradiyya a Najeriya. Kaga an tirsasa wa mutane su demokradiyya kenan, ashe bata zama gwamnatin mutane ba. Da from the onset sai a ce to mutanen Najeriya, idan kuna son demokradiyya ku zo ku yi referendum, ku zo ku jal ai layi a kirga ku tukunna, sai in mafi yawan ku sun yadda suna son demokradiyya, sannan ta cika sharadin ta zama ta mutane. Ko kuma sai abin nake nimi kuwa, ba kai a zo a ce ga jam'i dole kowa yi ba, ta yi mutanen ba su son wannan. Ai ba dole ne ko ina mutane ya zama suna son abin da mutane wani gari suke so, ba dole bane. Idan ana so abu ya zama mulkin mu da mutane suke, sai abu kowa su irin wanda suke so, shine true concept na democracy din. Inda gaskiya ce kowa a bar su, wasu suna son na soja, wasu suna son gargajiya, wasu suna son jam'iyya daya, wasu jam'iyyu da yawa, wasu kaza wasu kaza, kowa sai a bar su irin nasu, shine an yi demokradiya, kowa an bar su irin wanda suke so. Amma a ce wai ga wani wanda wasu ne kadai suke son shi, kuma an ce wai shine na mutane, wannan duka yau mutane raina hankali ne kawai. Kaga haka gurguzu shine komai na gwamnati na ainihin mutanen Russia da kasar Sin da suke so, sai suma da karfin tsiya sai sun yada wannan tunanin, shi ma zalunci ne, bai da asali a cikin addinin Allah ko a cikin asalin ma natural laws da Allah ya kirkiri mutane. To sanda suke kawo waɗannan ka'idojin su ba su da aya akan ta. Amma idan yazo cikin musulmai, abinda malai yake ce mana, sai a samu wasu musulmai gurbatattu, wani lokaci ma da wanda ake cewa malamai in court, sai su fara neman ayoyi da hadisai da wasu ka'idoji a cikin musulunci da za su goyi bayan wannan abu. Ba abinda suke ba kenan. Yanzu demokradiyya din nan za ka yi samun malamin da zai zauna har ma littafai akwai a demokradiyya fil Islam, demokrasi a musulunci. A ina ka ce haka? Annabi ya ce ko sahabbai ko tabi'ai an ma san kalma a cikin musulunci? Babu. Sai ta kawo inda musulunci ya zo da kokarin jin ra'ayin mutane wa amruhu shura bainahum da kaza da kaza, sai cewa demokradiyya ne. Wannan zindikanci ne da ma ba addinin Allah ba ne. Kokarin musuluntar da kafirci ne, ko kuma kafirtar da musulunci. Idawe, ina fata mun gane abin da yake mana ishara anan, cewa kowa ya shiga tattalinsa. Ka daina zuwa kana ɗauko ƙa'idoji da tafarkin rayuwar kafirai kace wai sai ka samu su shiga mashiga a cikin musulunci. A wannan zamanin malamin da ya kware akan wannan shine al-allama al-doktor ainihin wato Yusuf al-Qardawi sadadallahu qutahu wahdahu, wani babban malami ne, amma Allah ya jarrace shi da wani mazhabi mai suna mazhabu taysir, sassauci, komai sassauci sassauci. Akaka sai da aka yi rikici da shi, aka kore shi da kasar su ta kasar Misra, ya koma kasar Qatar. To duk wani abu da Turawa suka kawo cikin musulunci, da duk wani abu da suka soka a cikin musulunci, sai Qardawi ya nufi ya kokari ya nuna musu cewa ai ba su fahimta bane, ai dama akwai shi babu matsala, musulunci ma ya yarda da wannan, ko kuma koda musulunci bai yarda da shi ba sai ya ce musulunci ya daina yayin wannan. Kamar misali tafiyar mace ita kadai, gaisawa tsakanin maza da mata, cakuɗe ɗeniya, fita babu hijabi, sarauta ta mace ta yi sarauta amma, duk wannan abubuwan musulunci bai yarda da su ba. Kuma Qardawi ya san hatta su kafiran sun san musulunci bai yarda da waɗannan ba, to sai nuna musu cewa ai musulunci ya daina yayin waɗannan. Musulunci shi ma yana da mustajiddat, yana da new trend, sababbin salo. Haka Qardawi ya dinga wannan barna har ya kai inda yake Allah shirye shi da shi da wasu malamai da dama suna nan musamman a kasashen Larabawa waɗanda suke ba su damu da addini ba, irin Qatar ɗin ita kanta da wasu mutane a ƙasar Misra da makamantansu. Allah ya tsare mu. Wai ce da isfa'i sifati shar'iyya alaiha, dan su sanya ma abin da yake kafirci su sanya mishi siffa ta shari'a, hatta turawwaja, har ya zama ta samu kasuwa da shiga a gun musulmai. Wa qaribun min dhalika almaslaku ash-shaytani, daga cikin irin wannan tafarkin na shaidan da ake bi akwai wasfu shajaratin latinu hiya adamu anil akli minha bi shajaratil khuldi, siffanta wannan bishiya da aka hana annabi Adam ya ci dan itacen ta aljanna, su ce wai ita ce ainihin bishiyar tabbata. Wa wasfu riba bil fa'ida, da sanya ma riba suna da cewa riba ce, fa'ida ce, interest ne, irin da wannan daktar na Kaduna yake cewa ai amma musulmai sun koma baya saboda malamai, wai malaman musulmai da suka hana musulmai mu'amala da bankunan riba sun jawo musulmai sun koma baya a tattalin arziki, da haka shi ya fito full blown yana halasta riba, cewa mutane su tafi bankuna commercial, waɗannan traditional and commercial banks su je su anshi kuɗi na bashi wanda ake biya da ruwa, su je su yi kasuwanci da noma, su biya wa ƴansu kuɗin makaranta, dan ƴansu je su yi karatu mai zurfi, daga baya su biya da riban. Ya ce wai babu komai, wai malamai na musulunci tun daga ƙasar Makka da Najeriya da Ghana da ko'ina wanda suke cewa babu kyau mu'amala da bankunan riba, ya ce ƴan ƙauye gajerin magana ita ce. Turawa da suka ƙirƙiro riba su sun san riba ce, kuma su sun san zalunci ce, ba su taɓa cewa babu zalunci a ciki ba, amma abinda suke cewa dole ka biya kuɗin services ɗin da ake maka, services ɗin da aka baka na baka wasu kuɗi da ka amfana da su ba mallakar ka ba, dole ka biya service ɗin da aka maka. Turawa da kansu sun san akwai riba a cikin kayansu, ba su ce babu ba. Ina fata mun gane wannan. To sai aka samu wanda sunan malanta a musulunci ko wasu sai su ba komai, yana da mashiga a musulunci. Haka wal khamr bil mashrubatir ruhiyya, giya sai a ce ai abin sha ne wanda yake gyara zakata, yusammunaha bi ghairi ismiha, kenan ko a dinga kiranta da wani suna wanda ba sunanta ba. Wal raqsu bil fanni, raye raye da ƴan mata suke yi da sauran iskan gari sai a ce wai art, ai al'adu ne wannan. Kuma sai ka koma gidajen radio da sauran ƴan jarida su ne komai su ce al'adun gargajiya, al'adun maguzawa su ne al'adun gargajiya, kiɗa da rawa da waƙa za su yi ta saka shi kyauta, amma za su saka maka Qur'ani aya ɗaya sai an biya su, wanda sai su ce sunan shi nishaɗantarwa. Kullum haka suke, duk inda ka je gidajen radio a duniya haka yake, har a Makka. Duk wannan yaudarar da aka yi mutane ne. Wa qad ihtarafa al-ba'd mihnata qalb al-haqa'iq, wasu a cikin musulmai sun ɗauka wa kansu wato aiki profession na juya gaskiya. Fal halalu yusayiruhu haraman, halas su mai da shi haram, wal haramu yusayiruhu halalan, shi kuma haram su ce halas ne, duna khawfin aw wajalin, ba tare da tsoro ko fargaba ba. Wa sha'anuhu fi dhalika ka sha'ani qutta'i at-tariqi ila Allah, kamar ka ce ɗaya suke da masu katange hanya
su hana mutane zuwa bautawa Allah wal badul akhar qaliyan qadu bi husni niyyati ana samun kuma wasu wanda suke gafalallu ne suna karban maganar da ake sanya musu a baka da kyakkyawan niyya irin da aka dinga zuga malamai suna magana akan polio suna magana akan cancanta suna magana akan sak suna magana akan kaza 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 wasu da kyakkyawan niyya suke suna ganin sa taimako al'umma su ne sai ya faɗi magana sai daga baya gane ashe an yaudare shi ne saboda sun nuna mishi sun fishi wayo sun fishi sanin duniya ko an kawo wani abu an bashi ko makamantan haka ba zai ankara ba sai sun watsa mishi gaba ɗaya mutuncin shi ko ɗaliban shi ko karama shi ana samun wanda suke faɗa cikin wannan kuskuren wala takfi annawayat tayyiba yace kyakkyawan nufi baya isa balla budda min sihhatil amali dole sai kana da aiki mai kyau kullu insani yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka duk wani mutum ana daukan magana sa ko a wurgar da ita gurgurdan kenta ko rashin kanta kenta in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka samu wannan magana daga Imam Malik ibn Anas rahimahullah wal khitanu kama zakarna mashru'un bi ittifaqil ulama'i wan nusus fi dhalika sahiha sabita ce a takeice dai shi dai wato kaciyar ya mace abu ne tabbatacce da haduwar malaman musulunci kuma nasoshi sun inganta akai ihtajja biha ahlul ilmi qadiman wa haditha malamai sun yi hujja da waɗannan nasoshi tun ba yanzu ba da kuma a yanzu gashi nan yita kawo nasoshin waɗanda mun ji wasu a baya za mu ƙara jin wasu kuma a gaba daga cike ce wa warada an samu nassi cewa idal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl wa an sa'id ibn musayyib anna aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala li aisha radiyallahu anha abu musa al-ash'ari yace da aisha inni uridu an as'alaki an shay'in wa ana astahi minki ina so in tambaye ki wani abu yake uwar mu'mini amma ina jin kunya faqala tace da shi sal wala tastahi ka fada karka ji kunya fa inna ma ana ummuk aini mahaifiyarka ce fasalaha anir rajuli yagsha wala yanzu sai ta tambaye ta game da mutumin da ya kwanta da matarsa amma bai zubar da mani ba faqalat anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah ya ce idza asabal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl idan kaciya ta hadu da kaciya to wajibi ne ai wanka al-imamu ahmad ibn sada wannan riwaya da al-imamu malik da lafuza daban-daban فالنصوص صحيحه وثابته وهي تدل على ان المراه تختتن كما يختتن الرجل نصو شيني تبتتو da suke nuni akan cewa ana yi matakaciya kamar da ake wa namiji wa hadis sunan fitra kaseera hadisan da suke magana akan sunnoni na dabi'a suna da yawa sahiha wa qaddalat ala mashru'ati al-khitan wa huwa min jumlati khisal wa sunan al-fitra bin nisbati lir-rajul wal-mar'a kuma kaciyan kamar da hadisan suka nuna na nuni cewa wato abubuwan da suke da alaka da dabi'a ga mace da namiji malam bayan da ya gama kawo riwaya sai yake cewa fa hadhihi riwayatu da'awatun nabawiyyatun sharifatun wadannan hadisai maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu masu daraja manzon Allah yayi kira ila khitanin nisa'i duna mubalagatin fil qat'i wal isti'sali lalle ai ma ya mace kaciya amma kar akai matuka wajen yanke mata zankon farjinta ko kuma a ainihin zaftare shi wa an yaqtasira al-khitanu ala khafd al-juz'i alladhi ya'lu ma'a al-bawl ya zama kaciye ta takaitu ne akan kwarzane wannan dan tozo da yake a saman mazubar fitsarinta wa bidalika yatahaqqaqu al-i'tidalu wannan zai sa ta samu ainihin daidaituwa falam ya'dimu al-mar'ata al-istimta wal-istijaba wannan ba zai hana mace jin dadi da amsa kiran mijinta ba kama huwa halu ba'di ahli sudan kamar yadda yake a wasu kasashen bakaken fata waɗanda suke mata kaciya irin wannan muguwar kaciya ta al'ada sai zama matan ba su da ragowar sha'awa tare da su walam yumkiha duna khafdin fayadfa'uha ila al-istihtar kuma ba a batta babu ainihin wannan kaciya ba ballantana ta kai ga ainihin an batta kenan za ta yi fasikanci da wuri-wuri wa adamul qudra ala tahakkumi ala nafsiha kuma ta kasa rike sha'awarta inda al-ithara duk sa'ad da sha'awarta su mata kama huwa halu nisa'il gharb kamar yadda yake a gun mata na turawan yamma mala ya ci gaba da cewa al-hadi ashara al-badu mutahawwil wa mundafi'un wa jari'un jur'atan madhmuma ya'samu biha ana samun wasu mutane masu ainihin tsaurin ido da shigege da taurin kai wanda yake zai kai su ga samun sabo wamin dalika wasfu khitanil banati bi annahu ghairu islami kaje suna cewa kaciyar ya mace wai babu ita a musulunci aw adatun jahiliya, ko su ce al'adan maguzawa ce, aw annahu sulukun raja'iyyun mutakhallifun, ko su ce ai wani dabi'a ne na ci baya, primitive practice ne ko backwardness ne, abu ne na zamanin da. Yuharrimu taqawul, yace wa yahrimu taqawul ala Allah bi ghairi ilmin, ya kamata mutane su san cewa Allah ya haramta kai magana ba da ilimi ba. Wa man qala la adri faqad afta, wanda yace ban sani ba ya bada fatawa iya ilimin sa. Wa man nasiya la adri, duk wanda ya manta yadda ake cewa ban sani ba, usibat maqatiluhu, to zai kai kan shiga halaka. Duk malamin da shi bai san ana cewa ban sani ba, to wata ran sunan shi halakake. Wa shifa'u li'i as-su'al, waraka game da cutar jahilci ita ce tambaya. Wa ma min mas'alatin illa walaha hukumun fi dinillahi, babu wata qadiya da kake gani sai ya zama akwai hukuncin ta cikin addinin Allah. Faman jahila hukuma al-khitani wa ghairihi fama alayhi illa an yarja'a lil-kitabi was-sunna bi fahmi al-ulama al-mawthiqina, in baka san hukuncin abu ba ka koma ga al-qur'ani, ka koma ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka ga ainihin fassara da fahimtar malamai na kwarai. Malam ya ci gaba da ainihin bayani ga sunan dalla dalla waɗanda ainihin suke da tsayi, muna tsallake su ne, shine sai ya kai karke inda yake cewa gashi inda yake cewa daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo magana akan cewa qala wa akhbarani Muhammad ibn Yahya al-Kahal qala sa'altu Aba Abdullahi an al-mar'ati tukhtatanu, na tambayi Imam Ahmad game da mace shin are mata kaciya, sai yace fa qala qad kharajat fi ashiya, an samu wasu maganganu akai. Thumma qala, sannan yace wa nadartu fa idha khabaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina yaltaqi al-khitanani, kuma naga hadisin manzon Allah yayi magana akan haduwar kaciya guda biyu. Wala yakunu wahidan innama huwa ithnani, ba kaciya daya bace a guda biyu ce. Qultu li abi Abdullah fala budda minhu, qala ar-rajul ashad, nace to alga ta malan dole ne sai an yi, yace eh dolan dai tafi tsanani akan maza. Walika anna ar-rajul idha lam yuftatan fatilka al-jalda mudlatun alal kamara fala yabqa ma'samun, yace domin shi namiji idan ba a yi mishi ba, to wannan luba ba za ta gushe ba, tana lullube datti, ba zai gushe ba, yana cikin ainihin datti da cuta. Wan nisa'u ahwanu, yace na mata ya dan fi sauki. Qultu la khilafa fi istihbabihi lil unsa wa ikhtilafa fi wujubihi an ahmada fi riwayati fi zalika riwayatan, yace babu sabani akan cewa Imam Ahmad ya ce mustahabi ne game da mata, amma an yi sabani game da wajibi. To gashi nan dai ta kawo maganganun. Wa khitaman, mala ce a karshe, fal khitanu mashru'un, amrun mashru'un binisbati lidh-dhakari wal unsa wala madarata fihi, ita kaciya wato abu ne da shari'a ta tabbatar da ita game da namiji da mace, kuma babu wani abu na cutarwa a ciki. Fa shar'ul lahi maslahatun kulluhu, shari'ar Allah gaba dayanta abu ce ta don gyara al'umma. Wa huwa ta'atun wa ubudiyatun lillahi sawa'un alimna hikmatahu aw jahilnaha, da'a ce ga Allah kuma bauta ce ga Allah, daidai wa daidai, shin mun gane hikimar ko mu gane ba. Wa bin nisbati lil banati fa huwa yuhadhibu kaseeran min itharati al jinsi, dangane da mata wannan kaciya tana tsarkake da yawa daga cikin abin da ke faruwa musu, musamman a zamanin da suke teenage age, suke shekaru 10 kaza zuwa 20 da kadan na ainihin tasowar abin nan bukatuwa zuwa ga alaƙar jinsi. Wa khususan fi sinil murahaka, musamman a zamanin adolescent, shine daga shekara 12 zuwa 18 ko 21. Wa bil idafa lil iffati al-hasila, wannan kuma za a yi shi ne dan tabbatar da ainihin kamewa. Fa huwa yaqta'u tilka al-ifzazati, bayan tabbatar da kamewa yana yanke wato al-ifzazati ad-duhuniyya allati tuaddi ila at-tahabati ila al-tahabati majra al-bawl, zubar ainihin maiqo da moist dake zuba a jikin farjin mace, wanda ke iya jawo toshe mafitsararta wa mawdu itanasuri, ko ya toshe magudanar abin nan dinta reproductive system dinta. Wa ta'arudu bidhalika lil amradil khabisa, ya iya ja mata kuma wasu munanan cututtuka, kamar yadda aka tabbatar da aka abincike na Turawa tun wajen 1981 in ba na manta ba, za mu zo mu karanta insha Allah. وقد لوهذ أن الفتاة التي لم تختتن تكون في مراهقتها حادة المزاه سيئة الطبع كما أنغانو تشوى أعمتي وتبعوك تشوى بأنتنا لوك تشوى إلى أنتك تناك سنتشوى من سنن واتموغن تناني دواسا دكما رشن هنكري ونعنو كمسلمين ندور مع إسلامنا حيث دارا ونعتز بشعائره وشريعته mu a matsayinmu na musulmai muna juyawa ne duk inda musulunci ya juya da mu kuma muna jin issa da addinin musulunci ba ma jin wato wulakanci ko damuwa ko na ƙasa wani da duniya bi asariha limtisalihi kuma muna kiran gaba ɗaya mutanen duniya cewa su zo su bi addinin Allah wafaqa man wafaqa wa khalafa man khalafa wanda ya bi ya dace wanda bai dace ba wanda bai ba shi jiwa kanshi fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin walaysa indana ma natawara bihi khajalan yace babu wani abu da muke boyewa a musulunci wai muna jin kunya waqad atamma subhanahu lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'ma bayan Allah ya cika mana addini ya cika mana ni'ima to wannan summary kenan jama'a daga wannan littafi gashi man khitanul banati na malam Dr. Sa'id ibn Abdul Aziz ibn Abdul Azim wanda aka buga shi ainihin wato shekarar 2004 kamar shekaru 10 ainihin wato uku kenan da suka wuce aka buga shi a kasar Iskandariya ta kasar Misra gashi dan karamar littafi ne gashi kwarai sai dai fa'ida ce kwarai da gaske a cikin sa wannan shine littafin da muka ainihin gama yin summary din sa wallahu alam to baya gashi sai kuma ga wani littafi ya ila yau shine sunan shi al-khitanu wa ahkamuhu fi dawi's sunnah nabawiyya na Dr. Kamal Ali Ali Al-Jamal wanda wannan malamin a yanzu da muke magana professor ne na ilimin hadisi a Jami'a ta Azhar a kasar Masar duk da yake ya zauna kasar ainihin Amman ya karantar da ilimin hadisi professor ne na hadisi malami ne masaniya da rubuce-rubuce yana da ainihin wato tahqiqat da raddoji da fatawoyi da makamantansu zaka iya samu maqati din shi na video a YouTube da maganganun shi da rubuce-rubucen shi akan internet yana raye har yanzu in ba na manta ba a tarihin sa an ce an haife shi 1962 ne da haka har yanzu ba wani tsoho bane malami ne daga cikin malaman musulunci yayin wannan littafin ya same suna al-khitanu wa ahkamuhu fi dawi's sunnah nabawiyya kaciya da hukuncenta a bisa tsarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi magana akan kaciyar maza da mata da komai shi ma kasance shi mutumin kasar Misra ya dinga yin reference da waɗannan matsalolin cewa wajen shekaru 30 ko 40 da suka wuce aka sami yaduwar wannan magana tun sa'ad da CNN ta yada wannan shedanin documentary nata akan wannan kabiya shikenan aka zo America suka sa baki har suka shiga cikin al'amuran cikin gida na kasar Misra a lokacin har mai baiwa shugaban kasar America shawara a lokacin ya fito yace lalle lalle dole kasar Misra ta kafa doka ta hana wannan practice ta hana shine malaman sunna suka yi hujumi akan su ministry na lafiya a lokacin da suka goyi bayan wannan maga ta America da kuma sauran waɗanda suka goyi baya daga cikin malamai aka samu malamai na Allah suka tsaya suka muƙabalance su to a ciki akwai wannan malamin wannan littafin jama'a wasu ƴan kaɗan ne kawai muka zabo daga cikin da tafi waɗanda muke da su a nan makaranta wallahi alhamdu Allah gafarta mal albani waɗanda suke maganganu akan wannan ainihin qadiya da zan karanta mana wasu ƴan gabobi ne kawai kaɗan sai mu summary din ainihin abin da ke cikin sa a cikin muqaddima yake cewa muqaddimu hadal kitaba littafin an buga shi a shekarar 1998 kamar shekara 19 da suka wuce kenan wata madaba'a dake ainihin al-Mansura mai suna Darul Kalima da tawzi'i wa nashr a kasar al-Mansura a kasar Misra wannan shine bugu na farko gashi a cikin muqaddima shafi na 8 yake cewa uqaddimu hadha al-kitaba tadhkiratan lil-mu'minina wannan littafin na gabatar da shine wa'azi ga mu'minai wa mau'izatan lil-muttaqina ya jakunna masu tsoron Allah wa tanbihan lil-ghafilina ya fadakar da wanda suke sun gafala wawaye wa bayanan lil aqilina yau masu hankali bayani kama adahu baina yadayil waqifina ala muftariqit turuq kamar yadda nake gabatar da shi ga waɗanda suka tsaya a raba-raba tsaka-tsaki hayara waɗanda suka rude su rasa
Allah za su bi da manzon Allah ko turawa, suna ganin girman Allah kuma suna ganin girman turawa. Allahu ya'khudhu bi aydihim ila sawa'i sabil, fata na littafin nan ya dauki hannun mutane ya kai su hanya maidaiciya. Wa yahdihim ila at-tariqil mustaqim, yace wa a'riduhu wa u'riduhu ala al-makhdu'ina, kuma ina gabatar da shi ga yan boko waɗanda aka yaudare su. Bi madahiril madaniyyil hadira, da abubuwan da suke gani na zahiri na wannan ainihin wato contemporary civilization da turawa suke takama da shi. Ka san galibi yan boko da wanda suka ji kasashen turawa da wanda suke rike da manyan mukamai suna yawo a cikin kasashen turawa, suna yaudaruwa da civilization na turawa, suna ganin shi ne komai kawai, in aka same shi to komai yayi, ba su da aiki in banda yi wa turawa salati da girmama su. To waɗanda suka yaudaru da wannan, liyakshifa lahum an khubusi tawiyatiha, ina fata littafin nan ya warware musu mugun nufi da wannan tsari na turawa yake da shi. Wa khatarin markabaha, da kuma hadarin da ke cikin bibiyan tsarin turawa. Wa su'i masiriha, da mummunan makomarta. Bal arfa'uhu li kulli insanin zakaran kana aw unsa, ina gabatar da tafin nan ga duk wani dan adam namiji ko mace. Fi ayi zamani wa makarin, a kowane lokaci da kowane wuri. Wa ala kulli mustawan, a kowane mataki na ilimi ko rayuwa. Wa majalin, da kowane fage na rayuwa. Li ya'lama wa li tahaqqaqa anna sa'adata la takunu illa fi dhilli shari'atil islam, dan ya sani kuma ya gane cewa ba za a taba samun zaman lafiya da jin dadi a duniyan nan ba, balantana kuma a lahira, sai an bi shari'ar Allah. Wa tahata ra'ayatul qur'ani wa sunnati khairil anami sallallahu alaihi wasallam, kuma sai an bi tafarkin qur'ani, an bi karkashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine sirrin rashin jin dadin duniya da ba a yi yanzu gaba daya. Duk wannan abin da ake gani na ci gaba, ba wanda yake jin dadin shi, wala su turawan wala mu almajiran su yan barandan su din, kowa wahala yake sha. Saboda waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, turawa ba wanda yake su kashe kansu da nadama akan abin da suka yi, ba wanda yake su ainihin shiga damuwa da kunci da tsoro, alhalin ana ganin suna rayuwa cikin kyawawan birane da kyawawan ababen hawa, da kuma sun riga sun yi tashirin dabi'a yadda suke so, komai yana musu yadda suke so. Hatta idza akhadatul ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, amma kuma suna cikin damuwa har ya zamana sana'a ta psychology, wato masana ilmomi na ainihin halayyar dan adam da psychiatricians wanda suke iya ba mutane ilaji ta hanyar shawarwari da makamantan su, sun fi kowa samun kuɗi yanzu a Turai, sun fi kowa yawan patient psychologists da psychiatrists. Idan ka je Ingila ko America, sa daga cikin sana'o'i masu samun rawaji sosai da gaske, saboda kusan kowa na da wannan matsalar, kowa patient ne a asibitin psychiatrist, yana da wata damuwa, yana da wani tunani, yana da wani kalak, yana da wani ainihin mugun ra'ayi, zai dinga zuwa clinic duk wata da sati biyu, ana danga ga mishi maganganu, ana ba shi shawara, ana ba shi wasu muhaddiat da sauransu, saboda damuwa da suke ci, ba su kanta alqur'ani, ba sa zikiri, ba sa salati, ba sa neman tuba wajen Allah, ba su cewa Allah ɗaya ne, waɗanda ya ja musu matsaloli. Mu kuma duk da muna faɗan waɗannan abubuwan duka muna karantawa, amma kuma muna bin ra'ayoyinsu a wasu abubuwa na rayuwarmu, sai muka shiga kuma cikin damuwa da bata gaza ta su. Galibi za ka ga mu ƙarfin imani ne kawai ke cetan mu, amma mu da kuma aida da mutane da dama da sun yi suicide ɗin, ai da sun yi intihari, wanda duk ya shiga matsala, ya nemi aure, ya nemi mukami, ya nemi aiki, ya nemi kaza, bai samu ba, ya shiga cikin kuncin yunwa da talauci da bala'i inda ake ci a ƙasar nan, ai ya kai mutum ya kashe kanshi. To amma in ya tuna cewa akwai lahira, ya tuna cewa Allah ɗaya ne, ya tuna cewa ba shi kaɗai ke cikin wahala ba, sai wani kuma ma tsoro ne kawai, ba zai iya la yaqdimu ala zalika, yana jin tsoron ba zai iya, ai akwai wanda suke gwadawa ma in ya ji zafi sai ruga da gudu ya fasa kashe kanshi, ko ya kai kanshi asibiti a je a mai magani, gudanarwa ma ko. To duk irin wannan yana faruwa ne saboda gujewa tafarkin Allah. Allah ya tsare mu. Ya ci gaba da cewa sai ya zo ya kafa wani babu ya sa mai suna min waqi'in mujtama'ina, yaya yanayin al'umman mu take, a wani irin rayuwa muke a cikin al'umma. To anan ne yake bayyana irin yadda turawa suke yaudaran musamman yan mata kyawawa da masu basira, a shigar da su harkar film, harkar rawa, harkar kaza, a maida su celebrities, dare daya a yayata sunansu, kowa ya ji labarinsu, lokaci kankani kuma sai a neme su a rasa, an gama cin more ganga an yadda kyau. Yace haka suke wa mutane, gashi yake cewa ula'ika nadaw min qablu bi tahriril mar'a, turawan nan ba su ne suka kira tun kafin yau da cewa a samu wace ɗaya mace ƴanci lakinna tahriraha min al-fadilati wash-sharafi wal-haya sai zama ashe suna so su cire ta ne daga cikin ƴanci su kai ta cikin su raba ta da fadila darajar da Allah ya mata wash-sharaf da kuma daukar da Allah ya mata wal-haya da kunyar da aka san ƴa mace da ita tana cikin gida cikin darajar ta da karamar ta a matsayin ta na ƴa kuma ta aure ko uwa ana girmama ta ƴaƴanta da iyayenta da danginta da yayyi da kanne kowa na ganin girmanta tana cikin mutuncinta da karamarta sai ce a ta fito waje to ta yi gogoriyo da maza ta nemi nata ta rike mukamai na siyasa ta rike mukamai na gwamnati ta yi kaza shikenan mata suka yaudare da wannan abin aka fito da su sai suka shiga cikin dimuwa da bala'i wa hatafu bil aqti alal mar'a suka dinga ihu wai suna tausayin mace ne lakinnahum qasau alaiha sai dai sun mata rashin imani ashadda min wadi ilbanati fil jahiliyyati alula rashin imanin ya wuce na masu kashe ƴaƴa mata a jahiliyya farko ta zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alanu musawataha almutlaqa suka yi kira zuwa ga adaidaita mata da maza akan komai fa kallafuha ma la tutiku sai suka sa mace ta shiga abinda ba za ta iya ba abinda Allah ya ce shi za ta iya shari'a Allah ta zo da shi za ta iya dabi'a ta yadda za ta iya shi take haihuwa da reno da rukon ƴaƴanta da kula da mijinta da sauransu da sauran ayyukan da aka sani mata suna yi sai suka ce mata za ta iya yin komai ai ta fita waje ta gogoriyo da maza ta shiga aikin dan sanda da soja da yellow fever da castelia sai suka fito da ita shikenan sai ga mata da suna yin waɗannan ayyuka sai aka ruda su gaba ɗaya suka rasa tarkon dafawa ba su ga tsuntsu ba su ga tarko abinda ya kamata su yi ba su yi ba sai mace ta ba aikin ta a gida sai tana yin wani aiki wannan aikin kuma tunda dole sai an yi shi ta dauki ya aiki tana wani aiki ita kuma ta dauki ya aiki ba ga mata suke bin ga aikin ta samu lada ta bar shi ta kuma tana yin wanda babu lada babu la'ada kuma ta dauki ya aiki inda wancan din dole sai an yi karshe kuma ba zai yi yadda ake so domin ita kadai za ta iya yin shi wannan daga cikin asar da aka samu a yanzu na ainihin fitowar mata a duniya larabawa jama'a sun fi shiga cikin wannan hadar har yanzu muna sauran ifa da sauran ainihin tunani irin na mutanen da amma larabawa sun kai matuka in ka je a kasashen su da makarantu da ministries da ofisoshi zaka tara duka wanda suke aiki mata ne zaka yi zuwa ka samu department guda a wata university a kasashen larabawa zaka tara tun daga highest ranking professor har zuwa lowest academic staff duka mata ne ko kuma koda akwai maza ba su wuce 20% daga duka wace wance wance ustadatu doctora fulana wance wance kaza doctora kaza kaza dukan su mata ne kawai zaka sai kaga abu ya rikici gaba daya idan kake gani yana rikicewa a makarantun primary da muke da su musamman na gwamnati zaka tarar da malamai 50 sai ka tarar 46 duka mata ne daga headmaster sai malamin arabi sai mai gadi su kadai ne mutane da aka wannan mata su rikici ta makarantar gaba daya ana ta rikicin adashi rikicin sai da leshi rikicin gulma wacce ta ga mijin wacce ta kwace wacce tana mijin wacce text duk a rikita makarantar gaba daya wadanda kuma wadannan matan ma galibin su ma ba su ma iya abin da za su koya wa ƴaƴan mutane ba su ma iya ba tunda mafi yawan su NFCE ne wallahi dan ruhu Allah shi kyauta wani irin account ne shi kuma ok ni ba nakan ga mata da yawa a PZ ina dauka wallahi ko yan pension ne ko kuma yan kasuwa ne zaka gaba da sassafe zaka wuce PZ nan zaka ga bankunan nan mata sun cika wajen da ka san ana biki mata iri daban-daban ga su wato ana bude musu account ne za su anshi kudin gwamnati ba gani ko duk wannan yaudara ce ake wa mata wallahi Allah ya tsare mu yace wa idza ra'aw fatatan wabi'atan bi a'yunil ghadari ramaquha in suka ga kyakkyawar mace mai kyan fuska sai su dinga kallanta da idan yaudara almura'atir rashiqa ko mace wacce take ainihin wato mai kyan halitta presentable bi sihamil khiyanati lahazuha za su bi ta da tafda ainihin wato kibau na ha'inci za a yaudare ta sai an shigo da ita wata muguwar harka yanzu ka kalla mata waɗanda suke zama su wayi gari su zama stars ko superstars a ainihin rawa da waka da film da kaza da siyasa da wuya ka ga wata mummuna tana wannan sai wanda kowa ya ganta sai ya ce i gaskiya tana da kyan halitta sai an tace ake kawo su saboda ana so a mori wannan kyan halittar nasu da ni'imar jikin su shikenan sai a zo a sa su a gaba su kuma su dauka wai zamani ya haska su ko ina hotunan su ne akan kwalayen sabulu a jikin billboard a jikin tallan indomie tallan ashana ko ina su ne tunda za a wani taro ko wani biki su ake kira su ne masu abin nan taruwa ana harkan mata ko harkan lafiya ko duk wani abu ana yi da su suna samun kuɗi suna samun matsayi duk garin da suka je sai a tara ana kallon su sai su dauka wannan wani ci gaba ne daga karke sai ka waye gari bayan ɗan shekaru sai a daina jin koda sunanta ba za ka ƙara ganin wannan hoton nata ba ta zama nasiyan mansiya za ka ibada misalan sun fi guda 100 yanzu haka ina wacce da aka ji labarin ta shekaru 5 ina take yanzu ba wanda sai take bata yi aure ba bata tara ainihin wato komai ba kuma duk abin da samu kuma ta kashe garin sanya atamfa da ƙarin gashi da siyan mai kala daban-daban da hawa jirgi zuwa Dubai don siyo takalma ta kashe abin da samu bata tsira da arziki ba bata tsira da mutunci ba bata samu mijin aure ba shekara 35 an lalata mata rayuwa to kuma in ta rayu a duniya another 35 years za ta zama cikin ƙasƙancin da yafi wannan a lokacin da sa'o'inta a shekaru su kuma sun haifi ƴaƴa da jikoki sun zama manyan mutane masu mutunci a cikin al'umma ita kuma ta zama ba ta da kowa laye a wiha ahadu mata duk ba sa gane wannan ina fata mun gane wannan abin takeici kuma zaka ga ƴaƴanmu na Hausawa musamman a nan arewa babu abin da ke ba su sha'awa ba da suka samu tarbiya ba illa waɗannan stars ta ɗin da ake faɗa waɗannan kanawan su suke ba su sha'awa kowa tana so a ce ina ma da ita ma ya laita lahama utiya fati wanci wallahi tallahi in kana jira su ga suna da sha'awa wannan kuma abin da zai baka takeici duwa da kan tarihin da sai ga iyakacin ta JS2 ko primary karatun addini ganda man babu zaka ta ce ta yi makarantar primary a fage ta fara secondary ta yan mata ta goron dutse daga nan baban ta ya rasu shikenan aka cire ta dukkan su drop out su da manan su da matan su kaga wannan bai kamata zama models ga mutane ba bai kamata ba ya kamata a ce mutane waɗanda suke da alheri ga al'umma wanda al'umma ta shaida alkhairansu a addini ko rayuwa ko ilimi ko kasuwanci su ya kamata su zama abin kallo da tunanin ina ma ƴaƴanka su zama ina ma ƴaƴanmu su zama irin su kamata ya ce ainihin wannan shi tunanin mutane amma ina wanda bai kai ko ina a rayuwa ba bai kai ko ina a komai na tarbiya ba inda zaka gane ba san ma abin da suke baran da aka ce zai wani abu da shafi musulunci nan zaka rena su dan da wani zai ya gabatar da wata kalma ko ya yi salati ko ya bude taro da addu'a kai wallahi wani salati ma wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mallam Shazu yake faɗa jiya ne ko in yace manzo Allah sai ya ce subhanahu wataala sai ka rasa me yake so ya ce annabi subhanahu wataala haka zaka ji ce Allah shi kyauta gashi nan mallam ya ci gaba da wannan doguwar muqaddima a inda ya kawo baya ga nan yace to zai magana akan abubuwa da yawa abu na farko da ya magana akai shine ta'rifun al-khitan wanda mun ji tarifi akan shi a ainihin wato a baya sai kuma waqatul khitan yaushe kamata ayi kaciya yace allazi ruwiya annabi sallallahu alaihi wasallam fi khatni al-hasan wal-husayn radiyallahu anhuma anna dhalika kana yawm as-sabi'i min wuladatihima abinda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da kaciya shine an yi ma hasan da husayn kaciya ne ranar 7 ga haihuwarsu فعن جابر رضي الله عنه اكو حديث عند الامام اينهن واتو البيهقي يرويته شي اكن السنن الكبرى شيني ما لاي كاوو شي انن دد يكي يا كاوو شي دبا يد لفظن يكي اكن اينهن واتو السنن الكبرى با دل لفظن يزو ني د فدن منزا الله صلى الله عليه وسلم كو كما فدن جابر دا يكي تشوا منزا الله صلى الله عليه وسلم اقى عن الحسن والحسين لسبعه ايام وختنهما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Hassan da Husaini aqiqa ranar 7 ga wata kuma yayi musu kaciya to Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Irwaul Galil lamba ta 1100 da lamba 64 mun yi ishara kan wannan lamba a bayan da ku tuna ne takhrijin wannan hadisin na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu aqiqa inda muka bayyana cewa abin da ya tabbata shine hakika bibbiyu ne, bibbiyu ne ya tabbata dan shi yafi dacewa da asalin kaida shari'a da kuma bayani akan cewa manzo Allah ya kawo gudumar rago ɗaya ne ita ma mahaifiyarsu daga bangaren su suka kawo gudumar rago ɗaya ita da mijinta Aliyu kenan radiyallahu anhuma. To wannan ya tabbata, sannan kuma ya tabbata cewa an yi musu wannan hakika a ne ranar 7 ga wata. To dangane da watin abin nan fa, dangane da cewa an yi musu kaci a ranar 7 ga wata, to wannan ƙarin Sheikhul Albani bayan da ya gama tattauna hadisin yace to gaskiya saboda Allah yayi tawakkufi bai iya inganta wannan bangaren ba, dan ya kawo ni mai riwaya wanda yake yana da rauni a wajen tafarrudin sa, yace to ko za a karba anan ko ba za a karba ba, yace fa hadha mahallu nazarin inji, yace ni aurina to wannan turba ce ta ainihin bincike a ƙara, ban san ko ya ƙara wani bincike akai ba bisa dan kankanin dan abin da na leka wallahu alam, amma dai ya tabbata a wasu asar daga salaf cewa ana yin haka. To sai dangane da shin yaushe za a fara lissafin wannan kwanaki 7, ina fata mun gane wannan. Malam yace qala al-imam an-nawawi fi sharhi sahih muslim idza qulna bis sahih istuhibba an yuhtana fil yawm as-sabi' min wulati, idan muka ce za mu dauki magana mafi inganci shine mustahabbi ne ayi mishi kaciya a ranar 7 ga wata, ranar 7 ga haihuwarsa. Wa hal yuhsabu yawm wulalatihi min as-sab'i aw takunu sab'atan siwahu, shin za a lissafa da ranar haihuwar ko ko kwanaki 7 siwahu banda ranar haihuwa fihi wajhani, ce akwai fuska guda biyu, akwai fuska shararriya ita ce an haifa yaro asabar to kawai next asabar, kaga wannan sab'atun siwahu kenan, sab'atun siwa yawmil wulada. Akwai kuma wanda galibi mu da ake cewa yan salafiya muke bi keke da keke shine yau aka haihuwa ko to har da yau ba a lissafa, da haka idan aka haifi yaro yau asabar idan ka lissafa 7 to next juma'a, kaga wannan kamar yadda malam Albani namu yake cewa Allah ya gafarta mishi ce to dole ka sai rago da kanka, dan in ba kai ka saya ba kai saka yanka sharana ba anan kasa Hausa ba kai saba, idan ka bari baban ka ya saya ko sirkin ka baban matan shi ya sai rago ba kai saka yanka shi ba, dole ka bari siyan karin da suke so, sai ka bada ka san tawilin da zaka yi cewa ad-daruratu tibihul ma'zurat, ai da ma an yi sabani da sauransu ka sa abin da zaka fada. Ina fata mun gane wannan. Yace wa azharuhuma, injino yace azharuhuma fuska mafi tabbata yuhsab za a lissafa hadda ranan, wannan ita ce maganar al-imam an-nawawi a cikin littafin al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj a cikin juz'i na 3. Sai kuma qala al-mawardi, mawardi yace lahu wa qatani, kaciya tana da lokaci guda biyu, akwai waqtu wujubin wa waqtu istihbabin, akwai san da yake dole ne ya wajaba akwai kuma san da yake mustahabi ne. Waqtul wujubi al-bulugh, san da ya wajaba shine idan mutun ya balaga ya girma wajibi ne ai mishi da zaran ya girma in ba a yi da ba. Waqtul istihbabi qablahu, ko kuma a lokacin mustabanci kuma kafin nan. Qala yace wal ikhtiyaru fil yawm as-sabi' min ba'd al-wulada, yace abinda ni na zaba inji al-mawardi a cikin ainihin wato kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana daga mawardi din a cikin sharhin Bukhari, yace ni ina ganin a kirga rana ta 7 min ba'd al-wulada banda rana haihuwa, wakila yace wasu kuma sun ce min yawmil wulada daga rana haihuwa, irin magana nawawi kenan. Fa in ukhira fa fil 40 yawman, imma an jinkirta to kada a bari jaririn ya wuce kwana 40 ba mai kaciya ba. Fa in ukhira fa fi sanati sabi'a, idan kuma an jinkirta ya wuce kwanaki 40 to lalle ilaihin kar a wuce shekaru 7 da haihuwarsa. Wa qala al imam malik yuhsanu idha asghara ay iltaqa saghratan wa huwa maqdamu asnani, ya wajaba ana kyautata cewa mustahabbi ne ai ma yaro kaciya idza asghara, idan ya fara haƙora shine asghara, ya fara fita haƙori shekara na yaro ke fara fita haƙori, ya danganta wasu shekara 3 wani 2 da rabi wani 4 gashi nan dai, to da zaran an ga ya fara haƙoran nan na gaba to lokacin kaciya yayi amalikiya. Wa zalika yakunu fi sab'i sinina wa ma hawlaha, yace shekaru bakwai ne da kuma abin da ke kewaye da su ƙasa ko sama kadan wa na qala al hafiz ibn hajar anhu fil fatih annahu qala al khitanu tuhratun fa kullama qaddamaha kana ahabba ilayya yace tsarki ita kaciya tsarkakuwa ne da haka duk sanda aka yi ta da wuri maliku yace na fa san a yi ta da wuri saboda ana jinkiri ana jinkirta tsarkake yaran kar manta da zara ya fara zai dinga yin fitsari akalla zai dinga yin fitsari dai wannan is normal kuma ragowa fitsarin da zai dinga makalewa a cikin lobar mun ji cewa yana iya taruwa ya zame masa cuta kaga yafi dacewa a yi da wuri a raba shi da sababin wannan cutar kenan idan da aka jinkirta to akwai yiwuwar zama an jinkirta tabbatuwar cuta a jikinsa ina fata mun gane wannan gashi mallan ya ci gaba da kawo maganganu ya kawo magana daga Imamul Iraqi da makamantansu yake cewa wa khulasatul qawli fi hadhihi an-nuqta ma qalahu al-imam ash-shawkani min anna muddatahu aw waqtahu la yukhtassu bi waqtin muayyan magana wacce take takaitacciya ita ce magana al-imam ash-shawkani a cikin al-awtar da yake cewa babu wani lokaci na musamman da za a ce dolan dole sai an yi kaciya a lokacin qala wa huwa madhhabul jumhur min al-ulama'i wa annahu laysa biwajibin fi hali as-saghir yace kuma shine madhhabin mafiyan malamai cewa ba dole ai mushi yana karami ba wal shafi'iyyatu wajhun annahu yajibu ala al-wali an yaqtuna as-saghira qabla bulughihi shafi'i kuma suna ganin ainihin wato abinda ya kamata shine marikin yaro ubansa ko wanda ke rike da shi ya tabbata mushi kaciya kafin ya balaga yace hadha bi nisbati lidh-dhakari wannan dangane da ainihin da namiji kenan wa ammal unsa fa yustahabu an yakuna khitanuha fi as-saghari kullama amkana ita ko ya mace ana so lalle lalle ayi mata tana yar karama matukar an samu hali wa yustahabu aidan an yakuna qabla al-bulughi wan najdil jinsi qadar al-imkan ana so ayi mata kafin ta girma ya zama jikinta ya fara kama da jikin ya mace ta fara kirgar dangi ta fara pimples ta fara a ka bata ga wannan ya zama tana yar karama san da ba san ciwon kanta ba wanda ya taba ta ma bai san ba zai ji wani alamar matantaka game da ita ba dan a tsare duk wata kofa ta barna ko fitina ko kuma gori da zai iya mata mu da sun yi wannan gori a ce na san ki tun baki sa wando nan gaban ba aka miki gaciya ta wuto ta zama budurwa tana tafiya tana kwambo sai kawai a dinga mata wannan gorin ko ne zo santa a ce wannan yarinya mu muka mata kaciya fa nan akwai masu irin wannan adarbabin kaga ya bata mata tsari gaba daya ko sai a mutum tana yar kararrama sosai yadda wannan ma ba zai taso ba kwata kwata bayan da ya gama wannan sai bayani akan abu na uku mashru'iyatul khitan wa hikmatuhu wa annahu min asl al fitra shar'ancin kaciya da hikimar da ke cikin ta da kuma cewa tana daga cikin fitra mun ji wannan a baya rabi'an abu na hudu aqwalul fuqahi fil khitan maganganun malamai wanda suka yi akan kaciya ya kawo daga malamai cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina su al-imam malik su shafi'i su ainihin al-imam sha'bi rabi'atu al-auza'i sai imam ahmad ibn hanbal yahya ibn sa'id al-qattan da makamantan malamai cikin magabata ya kawo su sannan ya kawo daga na baya bayan su sai al-qadi iyad sai imam muslim da makamantan su duk waɗannan su ainihin wato al-imam an-nawawi da makamantan su sannan ya ta kawo hadisai da maganganu ga sunan waɗanda suke tabbatar da cewa lalle kaciya din nan wajibi ce ayi ainihin kaciyar ga maza da mata babu bambanci akan haka ya kawo dalle da dama waɗanda da dama daga cikin su mun ainihin wato ji su a baya sannan ya take akan cewa kaciyar fa wajibi ce waɗanda suka ce mustahabi ne ba su suka dace da abin da yake shine daidai ba sannan ya magana akan hukunce hukuncin sarisan fi ahkamil aqlati min salatihi wa taharatihi wa dhabihatihi wa sharatihi wa ghairi dhalika hukunce hukuncin da suke da alaka da mai loba wanda ba shi da kaciya game da hukuncin limancin sa da hukuncin cin yankan shi idan yayi da hukuncin ainihin sallarsa da shaidar da zai bayar a gaban alkali a inda malamai da suke kyaman waɗannan malaman musulunci a zamanin sahabbai da tabi'ai si ibnu abbasin kamar ibnu abbasin yadda ainihin wato aka rubuta daga shi cewa ba a karban limanci da yankan mutumin da aka sanya da loba ba mai kaciya ba kai zama limami kai zama kuma shine mai yanka a unguwa da maganganu daga wasu malamai cikin tabi'ai su waki'u da makamantansu da su imamu ahmad ibn hanbal duk waɗannan ya ka kawo su sai kuma yi magana akan menene dalilin da zai sa a ce a wayi gari wani an yafe mai kaciya ba kuma an kyale shi kawai hakan yana yawo da loba akwai idan aka haifi mutum da kaciya abinda yake cewa da Hausa kaciya Allah ko ana haifan yaro wani sai gari shi da kaciyar shi to irin wannan ba sai an sake mishi ba sai dai in ba a cire lobar gaba daya ba to babu laifi a cire ragowar tunda shi an riga an yi mishi kuma ba alama ce akan shi wali ne ko shedani ne ko aljani bane kawai is normal ina fata mun gane wannan ko kuma ko da abnormal ne dai ba wani abun a dinga zuwa ana zuwa gidansa ana kallon shi a daukan hoton shi ana sakawa a Facebook bane duk ba dalili bane akan wannan na biyu a rauni ko rashin lafiya aka haifi yaro yana da rauni ko rashin lafiya kama irin yanzu ana haifan yara galibi iyayen sun yi malaria in pregnancy sai a haife shi da ainihin wato jaundice ina yake cewa jaundice ne da Hausa shawara kenan ko kwalara ko menene shawara to aka haife shi da jaundice kaga yana da rauni ko a haife shi ya zama abin nan ne silver bakwaini ne sai an sa shi a kwalba ko kuma ya bai da wani ciwo daban na gado kaman ya zama kariya ne na sikila ko makamanta haka to yana da raunin da ba zai iya jure wannan aiki da za a mishi na kaciya ba to ana iya jinkirtawa har sai ya samu ainihin wato lafiya da zai iya jure wannan abu wannan malamai sun yi magana akan haka cewa lalle a jinkirtawa mara lafiya har sai ya samu lafiya sannan idan mutum ya musulunta abu na uku mutum ya musulunta da girman shi da shekarun shi babban mutum ne sai ya zama shi ma yayi raunin da ba zai iya jurewa ba ya kai girman da ba zai iya ba to shi ma babu laifi ana iya kyale shi a yadda yake amma dai yafi dacewa a yi mai din ya je asibiti a je a mai allura a yi mishi yafi na hudu shine mutumin da ya mutu sai aka zo za a yi mishi wankan gawa sai aka ga ashe bai da kaciya da ba a sani ba to ba za a ce sai an mai kaciya yanzu ba sai a bar shi dama laqad jitu munafira dan kama khalaqanakum dama zai kuma da lobar shi to shikenan kaga shi ba sai an samu wani matsala ba sai a bar shi shaka koshin na bata mun gane wannan wadannan sa daga cikin wuraren da ba dole sai an yi kaciya wa mutum ba sannan yayi magana akan saminan fil hikmati allati li ajliha yu'adu banu adama ghuzlan me ye hikimar ta sa Allah zai maida ƴan adam ranan lahira su zama da lobarsu kamar yadda Allah yake cewa manatu sama'a ka tsayi sidil kutubi kama bada ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka zamu maida mutane da kuma wannan aya cewa laqad jitu munafuradan kama khalaqanakum ay ghurlan uratan hufatan kamar yadda malamai suka fassara kun dawo mana kamar yadda muka halice ku ba ku da komai ba ku da wata wadata ba ku da sitira ba ku da karfi da lobakku da komai to me yasa Allah zai maida mutane haka duk abin da ke cikin nan ya kwaso shi ne daga Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Tuhfatul Mawdudi ai da Ibn Qayyim bayyana cewa Allah cikin hikimarsa ya maida mutane yadda suke ne da amma ba za su tabbata a haka ba lalle za a sake samun yanayi da Allah zai tsarkake su daga wannan amma dan a cikin hikima Allah ya maida su ƙasa da yadda suke a duniya dan su raina kansu san kuma cewa fa lahira ba duniya bace kowa sai ya kuma kamar yadda Allah ya yi shi dan maida halitta sabuwa dan a tabbatar da cewa an yi reviving halitta yadda take to sai Allah mai da su haka da dai wasu hikimomi da ya ambata ainihin wato anan din yayi magana akan kaciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce an haife shi da kaciyarsa wanda mun ji cewa hadisan da suka zo a haka ba su tabbata ba ga baki ɗayan su kuma cewa haka ma ba falala bace dabi'a ce a haifi mutum da kaciyarsa irin magana ƴan Shi'a ne da suke cewa wai Fatima ba ta haila suna ganin kamar yin hakan wai cikar daraja ne to ƴa mace in ba ta haila aina ƙasa dan wannan yana nuni zuwa ga cewa ba ta iya haihuwa ba haka Fatima kuma ta haihu ta ƙara haihuwa matar da ba ta da menstrual cycle to ba ta da lafiyayyen ɗabi'a kenan za ta iya conceiving ta iya ɗaukan ciki ta haihu to amma ƴan Shi'a suna alfahari da wannan cewa Fatima ba ta haila wanda na farko tukun na ƙarya ne sannan kuma baya ga haka ba falala bace haka kuma ya tabbata cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaciya kamar yadda ake wa duka sauran ƴaƴan Larabawa a ƙasashen Makka da abin da ke kewaye da ita ragowar burbushin addinin Annabi Ibrahim da suke bi haka yayi magana akan kaciyar ainihin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wanda ya tabbata cewa Ibrahim alaihi salatu wasalam yayi wa kanshi kaciya yana dan shekara 80 kamar yadda muka ji bil qadumi ko bil quddumi gurgurdan fasarar da malamai suka yi wanda ya daga cikin cikawa Allah ainihin alƙawarin da Allah ya masa da Allah ya bashi karama ya maida shi jagora da Allah yake cewa wa Ibrahim allazi waffa haka nan yayi magana akan kaciya ta ainihin sauran annabawa musamman annabi Isa alaihi salatu wasalam ya dauko maganganu daga cikin ainihin injila da makamantan su sannan yayi kawo magana akan musamman akan hukumin khitanil banati wa ma yaduru hawlahu wanda shine asalin mahallul nizai yayi magana akan mazhabobi na malamai Shafi'iyya sun tabbatar haka Hanabila haka Hanafiya haka Malikiya gabaki daya yake cewa wa khulasatu hadhihi al-aqwali anna al-fuqaha attafaqu ala anna al-khitana fi haqqi ar-rijali wal khifada fi haqqi al-inasi mashru'un yace lallai malaman musulunci sun tabbata akan sun hadu akan cewa kaciya ga da namiji da wannan kwarza ne da ake wa ya mace to abu ne da shari'a ta tabbatar da shi walam yaqul ahadun minhum bi annahu makruhun babu wani malami da yace babu kyau aw munkarun ko yace abin kyama ne kama nasma'u hadhihi al-ayyam kamar da ake jin irin wannan karatun daga baki wanda ake cewa malamai a yanzu da muke rayuwa a da can malaman musulunci ba su taba fadan haka ba sannan sai malai ya kawo dalilai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta ainihin kawo sunnanci na kaciya kamar wancan hadisin da muka ji da manzo Allah ya ce wa ummu atiya la tunhiki fa inna zalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ila al ba'li wanda riwaya ce ta al imamu ainihin abu daud wanda asalin isnadin bai tabbata ba amma yana da shawahidu da sai goyi bayan shi sannan ya sake kawo hadisi wani daban daga ainihin wato a mu'abin nan littafin ibnu adi al jurjani da littafin ainihin al imamu al baihaqi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito daga sayyidina abdullahi dan umar ya ce manzo Allah ya ce ya nisa al ansari ikhtadabna ghamasan wakhfidna wala tunhikna fa innahu ahdha inda azwajikunna wa iyyakum wa kufranan ni'ami wannan ainihin hadisi shi kuma ash-shaykh al-albani ya tabbatar da ingancin sa kamar yadda ainihin ya kawo a cikin as-sahiha ya ta kawo dai hadisi ire-iren waɗannan sannan ya kawo su asarai daga cikin su akwai asari na farko wanda al-imam al-bukhari ya fitar a cikin littafin ainihin wato al-adab al-mufrad al-bukhari yake cewa haddathana musa ibn isma'ila قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من اهل الكوفه جده علي ابن غراب وتصوهور مچه daga cikin matan garin kufa ta ba mu hadisi kaka ce ga ali dan gurab قال تچه حدثتني ام المهاجر قالت تچه سبيت في جواري من الروم ان كامونا a matsayin baiwa cikin wasu ƴan mata daga ƙasar rum fa urida alaina فأراد علينا عثمان ابن عفان سي سيدنا عثمان دان عفان yana halifa sai ya bamu tayin addinin musulunci yace mana mu musulunta mana falam yuslim minna ghairi wa ghairu ukhra tace ni kadai da wata mace guda daya ne muka musulunta fa qala عثمان sai عثمان yace idhabu fahfuduhuma wa tahiruhuma sai na عثمان yace a tafi da waɗannan mata guda biyu da suka musulunta aje a musu wanka su tsarkaka kuma ai musu kaciya wannan asari ash-shaykh al-albani ya kawo shi a cikin silsilar sahiha karkashin lamba hadisi na 722 bayan ya inganta hadisin da ke magana akan kaciya din can yace kuma ya kamata mutane su san cewa kaciyar mata abu ne sananne a tsakankanin salaf ba kamar yanda wasu wanda ake cewa malamai suke inkari yanzu ba to anan ne ya kawo wannan asarin dan tabbatar da cewa salaf suna yi ya kara kawo wani asari baya ga wannan wanda gashi yace anil hasani qala da'a usman ibn abil asi ila ta'amihi watarana an kira wani sahabi mai suna usman ibn abil as wani sahabi ne daga cikin mutanen kirki cikin sahabbai radiyallahu anhu aka kira shi ya zo ya ci abincin walima fa qila lahu sai aka ce da shi hal tadri ma haza wannan walima ka san waliman mecece haza khitanu jariyatin suka ce mishi wannan walima walimar yin kaciya ne da aka yi wata ƴa a gidan nan ma'ana an yi ma ƴa gidan kaciya sai kuma aka mai da abin bikire da yake da kasashen nan to sai yace fa qala sai yace haza shay'un ma kunna narahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to mu dai irin wannan walima ba mu san ana yin ta a zamanin annabi ba zaka sai ya tashi fa aba an yi akula bai ci ba ma'ana bai inkarin kaciya ba amma yin inkarin walima daka irin walimomin da mutane suke yi wani ya ci zabe ayi walima wani ya ci kaza ayi walima sai su dinga neman musu matsayi tukuna a cikin shara kuma gane a yanka ragocin a siya abincin wancan shago da sunan wai za a yi walima, komai a dinga samun sunan walima, musammuna ha bai gairis miya, to su dinga neman mishi hujja tukunna. Ba sai an yi ba a zo ana neman hujja, ko kuma idan ta gama barewa ko ta rikice sai a dinga tanin ma da ashe ma asara akai. Bil munasaba akwai walima da suka tabbata a cikin sunna. Karanta littafin sharhin Muslim na Imam Nawawi yayi magana akan su wajen kala tara. Sannan malamai a zamanance sun ba da fatuwa akan halascin wasu daga ciki, kamar al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen an mishi tambaya rahimahullah game da wasu walimomi, ya ba da amsa akan halascin wasu da sharuɗa. Ina iya tuna wanda ya ba da halasci da sharuɗa, yace kamar aka tambaye shi akan walima da ake yi ta graduation, da irin matriculation, da convocation, da kaza da kaza. Yace waɗannan dubba salarsa ba dan asalin su koyi ne da kafirai, musamman saboda sakari gonan da ake da cakuɗeɗeniya da maza da mata da makamantansu. Yace amma mujarradin murna dan wani ya kai matsayin kaza a karatu, yace to wannan zai iya shiga cikin usul amma, amma da sharuɗa. Sharuɗa kai zama cewa dole kowa sai yayi, wanda bai ba ana ganin bai cika ba. Duk wanda ya zama farfesa ko ya zama dakta ko ya zama ya aksal mishi makatar sojoji da yake ce mishi sakon lieutenant ko officer, to ya ce dole sai yayi wata walima ta musamman. In bai yi ba, al'umma da dangi suna nan suna bin shi bashi, za a yi ta mishi godi cewa har yanzu bai yi walima ba, ba su yi washing ba ko, to ka mai da shi sharadi ya zama al'ada ko an mishi promotion, za a yi thanksgiving, ya yi hatsari ya warke an sallame shi daga asibiti, duk waɗannan kasu zama al'ada. Yace kuma kada a cakuɗe maza da mata, kada a yi israfi, sharuɗan sanan da yawa a cikin fatawar shi da ya bayar, sai ka tarar wanda ake yanzu duka ba su cika sharuɗan ba, kaga gara a bari ko kuma a gyara. Na ba ta mun gane wannan, yayi maganganu da yawa amma yanzu mutane babu ruwan su, komai ya zama biki, komai biki ne yanzu jama'a. Otekin biki, aure biki, suna biki, kaciya biki, wai ma yanzu masu kallon kwallo in an ci kwallo ma biki ne. Idan wani club da ake tsananin kaunar shi ya ci kwallo, shikenan sai kaga a gari kawai samari, matasa, musulmai fa har da usadai suna ta yanka raguna jama'a, suna kurba zuwa ga wasu ƴan iska a can Ingila ko Faransa ko Jamus. Kaga wannan tsabar rashin tunani ne. To haka kuma dan takararmu ya ci ƙura'a ko ya ci zabe kowa na kaza, shikenan sai a yanka sa a can, a yanka rago a can. To duk da wani dalili yake wannan? Babu dalili. Ya kamata musulmai mu shiga ta yi mu, Allah ya kyauta. Na'am. Eh. Duk shi ne an ba mutum matsayi a gwamnati, duk irin waɗannan ne. Sai a tare a ce za a mai walima a taya shi, saboda mene? Me yasa za a taya shi murna? Ai abin a taya shi bakin ciki ne, sai in ya fita lafiya za a taya shi murna. Yes. Abin da ya kamata mai a taya addu'a, Allah ya raba shi da wannan matsayin lafiya. Idan ya gama lafiya sai a mai murna, ya hau ya sauka lafiya. Duk waɗannan da suke galibi suna yi ne saboda returns da za su samu. Za su samu kwangiloli, za su samu matsayi, za a ba su mukamai, za a ba su slot na rabon ayyuka, duk abin da ake da na Najeriya ɗin nan. Sannan baya ga haka, za ka tarar surar walimomin da ake ɗin ba sa bambanta da surar walimomi irin na kafirai. Don dai dole za a yi souvenir, abin da za a raba na kyaututtuka a mammanna hotuna da sauransu, wannan kuma al'adar kafirai ne. Dole za a yi cakuɗe maza da mata, dole za a yi ainihin israfi na abinci, wanda shi kanshi kadai haramun ne a addini. Za a ci abincin har yayi yawa, an dafa fiye da wanda ake bukata, ko an sai fiye da wanda ake bukata yayi yawa, an yi zubar da shi, an yi barnar shi. To duk waɗannan tunda dama asali halasci ne kawai, ba wai sunna bane. Wanda yake sunna kawai shine walimar aure, wannan dole ne. Hatta sayyidina Ali yana talaka da ya aure Fatima, manzo Allah ya ce mishi, ina bata fada akan ka, dole sai kai. Da haka har yanzu da kake jin wannan magana, idan da kai aure baka walima ba, ana banka bashin ta, tana nan a matsayin bashi a wuyanka, sai ka je ka yi ta. Ita ce kawai take dole, amma duk wanda ba ita ba gwargwadon hali ne. Sayyidina Usman dan Abul As yake cin wannan abincin walima, yace ba zai ci ba dan bai san irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A wata riwaya kuma yake cewa, inda ma hajaran nisa'u kana fihinna ummu habiba wa qad urifat bi khitanil jawari, falamma ra'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya ummu habibata hal kana allazi fi yadiki huwa fi yadiki al-yawm. Manzon Allah da yaga ummu habiba bayan an yi hijira, sai ya ce mata abinda kike yi dadin nan naka ciya har yanzu kina yi ne faqalat na'am ya rasulullah illa an yakuna haraman fatan hani alai tace sai dai in yanzu babu kyau tunda an musulunta sai na dena ya manzon Allah faqala sai ya ce bal huwa halal ga Allah ya ce a abu ne mai kyau a ci gaba da yi fadnu minni hatta uallimiki amma ki zo in koya miki fadanautu minhu faqala ya umma habiba fa idha fa'alti fala tanhaki in zaki yi kada ki waftare mata ainihin al'aurata fa innahu ashraqu lilwajhi wa ahdha lizawji mun ji wannan tan a baya ko mallam ya ci gaba da cewa wa har ila a cikin adabul mufrad qala haddathana asbagh inji bukhari qala akhbarani ibn wahab qala akhbarani amru anna bukhairan haddathahu anna umma alqama akhbaratu anna banati akhi aisha radiyallahu anha khutinna an yi wa wasu ƴaƴa mata na dan uwan aisha kaciya faqila li aisha ala nad'ulahunna man yulhihinna shin ba za mu kira wanda zai zo ya dan musu ainihin wasa da waƙe-waƙe a dan cire musu zafin abun ba a dan yi biki haka qalat bala tace babu lafi fa arsalat ila adiyin fa atahunna sai aka aika adiyu sai yazo wani mai kida ne wata kila famarat aisha fi albayt fara'atu yatazanna sai ta wuce ta ga wannan dan asharalli yana ta waka wa yuharriku ra'sahu taraba yana gida kanshi yana kida yana waka wa kana za sha'arin kasire yana da wadatar gashi faqala tace uffin shaytanu tace tir wannan yayin shedan ne akhrijuhu a fitar da shi wannan ma riwaya ce ingantacciya al-Allamatul Albaniya inganta ta a cikin abin nan sahihul adab al-mufrad kuma tana nan a cikin littafin silsilar sahiha to kaga waɗannan dalilai ne akan cewa an san ana yin kaciya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai to in ko ya tabbata ana yi koda daga baya wani yazo ta magana daban ba za a saurare shi ba mu musulmai ba za mu saurare shi ba mallan yace wa ba'du fala yanbaghi tarku hadhihi sunnatul karima allati tahfadu lil mar'ati karamatu lin nisa'i karamatahunna wa tahfadu lahunna iffatahunna wa taharatahunna wa tasunu an-nisaa min al-wuqu'i fi barathin ash-shaytani wa jundihi wa ma aktharahunna fi asrina hadha yace bayan da kaji wannan kasancewa sam bai dace ayi watsi da wannan sunna wace ke kiyaye mata darajar su da karamar su ta tsare musu ainihin kame wasu da taharar su ta tsare su daga wato tarkon shedan da ainihin abin nan tarko shine abin da ake sakawa tsuntsu ko wato tsare su daga tarkon shedan da sojojin shedan sai ce kuma sojojin shedan kuma a wannan zamanin suna da matukar yawa da tarkon shedan da yake tsare da mata yana da matukar yawa a yanzu din nan da muke rayuwa Allah ya tsare mu to bayan wannan sai yazo kuma yace kira ga musulmai wa'azozi ne yayi ga musulmai jama'a ya raba su kungiya musulman da ustazai da sarakuna da yan boko da talakawa da duka kowa da masu ainihin ulul amri ya musu wa'azi akan wato ta'asirin hanyoyin sadarwa jama'a walillahi darruhu yayi magana sosan gaske akan tashar TV da didajen silma da radio da jarida a zahiri san da yake yin wannan abun babu internet domin internet kuma ta fi duk waɗannan sharri kusan duk abin da ya faɗa game da TV da yadda TV yake jan hankalin mutane ko mutane suke ganin duk abin da suka ganshi a hoton TV to kamar wahayi zaka ga yanzu internet tana da wannan karamar da wannan ainihin wato shigegen a cikin tunanin mutane ta riga ta yi tasiri akan psychology ta al'umma duk abin da aka gani a internet ko ana ganin kawai kamar Qur'ani wanda kuma fiye da kashi 60% din shi ƙarya ne da hade-hade a wannan zamani na Photoshop a zamanin na canza murya da canza komai da kuma akwai shedanu ƙwararru akan yin haka da suke yada shedanci da ƙarya ga mutane yayin magana akan ainihin wato ba abin nan hotuna da fina-finai na batsa da ainihin wato litattafai na labaran da na yanzu irin waɗannan adabin kasuwar Kano da ake cewa na Hausa da na Turanci da na Larabci ga sunan ko ina za ku kuma jarabar duniya ba abin da yayin muke san karantawa da matan mu fiye da wannan idan aka ce ana yin wani shiri na karatu a radio babu ruwansu amma za a zo a yi wani shirin ƙarya gobe da labari ko jibu da taɗi ko mai sunan shi zaka tare duka mata da maza da manya da yara kowa hada inyamurai kowa yana yana ji ba ma Hausawa kade ba wallahi kowa kowa na nan yana ji ya tarakkab yana kiyaye lokacin da zan lokacin yayi yana ji in bai samu halin ji ba zai buga waya cewa a mushi rakodin haka wannan ba karamin shari bane kuma duka me ƙarya ce kai la haula hadis wani ya zauna ya tsara ko wata shedaniya ta rasa miji ta zama ta tsara ƙarya cewa an haifi wancan lokaci kaza ta yi soyayya da wani sun bata da wani kaza kaza ƙarya kaga mata suna saurare har suna kuka saboda tsabin imani ga qur'ani ba saurara ba an saka wa'azin malam Jafar ba saurara ba an saka na Albani an saka na Abubakar Gumi an saka na malam Giro an saka na Kabiru Gombe duk ba su ji ba duk wannan bai dame su ba ana saka wa'annan gidajen rediyo amma da ran an yi kilin ga shirin shafa labari ko gobe da labari shikenan sai ga mata duk sun miki saboda jami'an shedan ne su ba Allah ya tsare mu to dole sai ka hana matan ka yin wannan afwan sannan baya ga haka tashoshin TV musamman na zamanin nan NBC Action NBC wacece ga sunan tun ana yin su da Larabci da English har sun dawo na Hausa Arewa 24 dadin kowa wacece wacece ga sunan yanzu mata da yara da maza ma wanda ba su da tunani ba su da aikin banda kallon waɗannan abubuwa tashoshin nan kuma tashoshi ne na Yahudu jama'a na agent din Yahudu ba su da aiki sai barna da haka ya kamata kowa ya zama yana da regulation a gidan shi game da me za a kalla wannan shike hana kaga yaran mu ba su da kokari a makaranta ba su cin jarabawa inda suka je abin da suke kenan akwai bincike da aka yi akan dalibai a wata university a kudancin Najeriya game da ta'asirin social network din nan su Twitter da WhatsApp da wanene da Facebook akan performance na daliban degree field research ne akai in kaga sakamakon hankalin ka sai ya tashi akai mu karana da result din daliban da suka rayu a waɗannan departments din shekaru kamar 20 da suka wuce scripts din su da results din su da kuma daliban da suke yanzu wato wanda suka rayu san da babu wannan networks din kawai dalibai ne dalibai dukan katu da wanda kuma suke rayu yanzu kowa rike da katotuwar waya mazan su da matan su wani waya shi tafi 200 wala zaka ji tsoron kaga waya wani yaya wannan wato social network din yayi tasiri ga performance din su academically zaka ga canji mai ban mamaki cases ne nafi ji jama'a wallahi sakamakon sai ya baka tsoron ka gani salbiyat din suna da yawa saboda lokacin da ya kamata su cinye a library a wurin tutorials da sauraron lectures suna cinye shi ne kawai suna chatting suna sadarwa abinda zai baka haushi ma kana aji ma fa kana aji lecturer ai mata suna gulmaka wata na gaba wata na baya suna cewa kallu hulashi sai ta aika mai kallu hulashi wannan ta aika da hoton dariya suna iskancin da suka gara ma kawai wani malami ya kama ana mishi wannan iskancin aji ba wai abin nan bace kawai ba wai raha bace jama'a a ajin ma san da ake delivering lecture ko ba su iya ba fa abin da ya kawo su kenan amma sun saki karatun suna gulmar malamin haka an fita kaza aje duk wasu group aikin da ake kenan sai zama lokacin da ya kamata cinye suna katu ba su cinye ba idan ma a sami aka basu ba za su je su kanta littafai ba ba su da malami sai google duk abin da google ya ga musu koshi suke dauka kuma google dinnan wata bola ce ta tattara duk wani shi Allah ya tsare mu kace min alisani na'am kware ko shi aski ma ai manzo Allah ya kira shi karar da cewa dattin haihuwa ne ko a cire mishi kazantar da ke kansa wannan gashin kazanta ne tabbas za a aske shi eh kware shi wajibi ne a aske shi ranar 7 dinnan nasi ya tabbata akai shi wancan ne saboda nasi bai tabbata ba ake da maganganu akai barna karanta mana wasu wata gaba guda daya da ta zama mana karshe da mallaka yake cewa fa kamil bashariyatul yau bihaja ila ta'alimil islam babu shakka akan cewa al'umma dan adam a yau da muke raye suna da bukata zuwa ga karanta wa addinin musulunci la yahfid li yahfaz laha karamataha dan musulunci ya kiyaye ma al'ummar dan adam darajarta al'adamiya darajar dan adam ba'da an inhattat ila mustawa alhayawan bayan dan adam ya lalace ya sauka daga matakin dan adam ya zama dabba ya kuma yana tsareci yana mu'amala irin ta dabbobi waliyamnahaha amnaha wa salamaha dan musulunci kuma ya bawa dan adam aminci da salama wa sakinataha da natsuwa wa tuma'aninataha da natsuwar zuci ba'da an wasalat ilayhi min khawfin wa ru'bin wa qalaqin wa hudiyan bayan ma wasalat ilahi, bayan al'umma ta kai ga tsoro da taɗewa da lalacewa, tana buƙatar natsuwa. Natsuwa ba ta samu sai da musulunci. Wal alamul yau, duniya gaba ɗayanta a yanzu, bi haja ilal islami wa hadihi ilal imani, musulunci wato duniya tana da buƙata izuwa ga musulunci da shirye musulunci da izuwa ga imani. Wa yadulluhu alal khair, musulunci ya nuna wa al'umma alheri. Wa yusrifu an sharri, musulunci shike nuna wa ainihin mutane ya raba su da sharri. Wa yu'arrifuhu billahi rabbil alamin, musulunci ya sanar da al'umma waye Allah ubangiji. Ba'ada an dalla tariqal huda wa ba'a, bayan dan adam ya karkace daga hanyar shari'a ya samu tadewa. La ya'riful khaira min ash-shar, yanzu dan adam bai san me alkhairi bai san me sharri ba. Wajahila rabbahu, kuma dan adam bai san ubangijinsa ba. Wa dinahu, bai san addininsa ba. Falam ya'rif rabbahu haqqal ma'rifa, bai san Allah ubangijinsa tsabaragen sani ba. Walam yatlu ala dinihi haqqal itla, kuma bai karanci addininsa karantawa da ya kamata ya karanta. Sai kuma ita kawo misalai na labarai da suka zo na yadda musulunci ya koyar da kamewa da raba tsakanin maza da mata da ainihin hijabi da makamantansu. Gashi nan littafi ne guda wajen shafi 130 na ainihin malam Dr. Kamal Ali Aljamal, Al-Khitan wa Ahkamuhu fi Dawi Sunnati An-Nabawiyya. Dama kun ganshi wannan littafai guda uku su ne muka dan dauko dan su zama ainihin matashiya ga sunan akan wannan harka. Khitanul Banati na ainihin Dr. Sa'id Ibn Abdul Azim, littafin Khitanul Unsa Wajibun Khitan Zakari na ainihin Amin Alhaji Muhammad Ahmad, mutumin kasar Sudan, sai kuma shi wannan ainihin Dr. Kamal Ali Aljamal. Allah ubangiji saka musu alkhairi gaba ɗayan su. Izuwa nan mun gama wannan mas'ala ta ainihin batu akan kaciyar mata. Idan Allah ya kai mu karatu na gaba, sai mu daura daga inda muka kwana akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi al-asma'i wal kuna, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sanyawa ƴaƴaye sunaye da alkunya. Wani irin suna ya kamata a sawa ƴaƴa? Me ya falalar sunaye na gari da makamantansu? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am.